بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، ينقوى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بركة مدرساك هدوى أولا رانات ليتني يومنا أشاد يوغوة صفر هجرا من ذا الله صلى الله عليه وسلم شكرا جبو تيادة تريه لدى أربعين تقوى wanda dai dai da 27 ga watan 7 shekara ta 2026 wannan masallaci mai albarka na Mus'ab bin Umair dake nan cikin garin Dan Bushiya ga mun ci gaba da majalisi na uwa mata na mako mako da muke yi. Littafin mu na farko shine al-usul thalatha, wanda kuma wannan shine darasi na 7 daga farkon fara darasin littafin. Haka ne ko? Sai mala ya kawo mana wasu nau'uka na ibadu ga Allah subhanahu wa ta'ala, wanda shi kadai ake ma waɗannan ibadu ɗin ba a yin su zuwa ga waninsa. Kuma bayan ya gama ambatansu, yau za mu tashi inda zai kawo dalili akan haka, domin duk abin da yake ibada ne to ba wanda isa ya ce a yi shi sai an faɗi yanda Allah ya ce a yi, ko inda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ga inda Allah ya ce a yi. Ita ibada abu ne da malamai ke ce matawqifiyya, aiwa ake yi cak sai yanda Allah ya ce a yi, ko yanda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ga yanda Allah ya ce a yi. To yanzu ya kawo su nau'uka na ibadu a baya, wanda su ne yau za mu ɗauki hujjojin da ke tabbatar da su da kuma sanin menene su waɗannan ibadu ɗin. Ina ga za mu tashi da ya ce wa dalilul khawfu qawluhu ta'ala, haka ne ko? Nan ne? Na'am. Malam Muhammad ibn Abdul Wahhab, Allah ya ji kansa da rahama, yace wa dalilul khawf, hujja da ke nuna tsoro irin wanda ake yi ma Allah kuma a matsayin ta na ibada, shine qauluhu ta'ala, fadin Allah madaukakin sarki da yace fala takhafuhum, da haka kar ku ji tsoron su, wa khafuni, ku ji tsorona ni Allah, in kuntum mu'minin, idan har kun kasance masu gaskiyan imani. Ashe cewansa idan kun kasance masu gaskiyan imani, sai yake nuna irin tsoron da ake nufi a nan, idan aka yi ma wani Allah to wanda ya yi ba shi da gaskiyan imani. Wannan tsoro da ake faɗa shine razana ta zuci da ɗan adam yake shiga a yayin da ya ga wani abu da zai iya cutar da shi ko ya halaka shi, shine al-khawf. Ka ga wani abu da zai razana kai kiɗi maka, wanda zai sanya mutum ya halaka ko kuma ya cutu, wanda wannan Allah subhanahu wa ta'ala ya yi hani a yi ma wasu waɗanda suke shaidanu ne su, in ba shi kaɗai ba, saboda shi ya mallaki cuta, shi ya mallaki amfani, ba wanda ke iya amfanar da mutum ko ya cutar da shi sai inda izinin Allah subhanahu wa ta'ala. A ƙarƙashin wannan gaba yana da muhimmanci sai ku rinƙa zuwa da exercise book da biro fa kaɗan, saboda akwai fawaid din da za ku rinka ji wanda ba su a littafin. Kun san littafin mun ɗauko shi daga ƙasa ne, tatata muke yi, to akwai wasu abubuwan da in aka rubuta ba ku kiyaye su ba, kila za a daɗe ba ku cin musu a hanya ba. Tsoro da mutum yake yi kala uku ne. Shari'a ta raba tsoro da mutum yake da shi kala uku. Na farko akwai abin da ke ce ma khawfu tabi'i, tsoro na ɗabi'a. Namijin ya ga zaki yakan gudu, macen ta ga kyankyaso ita ma takan gudu, wata kuma kadangare, haka ne? To akwai tsoro ta ɗabi'a, kamar tsoron da mutum yake ma dabbobin daji, ko tsoron da yake ma wuta. Idan mutum ya ga, alaikum salam, wuta za ta kona shi yakan tsorata. Haka nan mutum in ya ga zai nutse a cikin ruwa yakan razana, ya tsorata daga wannan halin da yake shiga. To irin wannan tsoro ta ɗabi'a Allah baya zargin mutum a kansa, kamar tsoron maƙiyi. Maƙiyi, akwai maƙiyin da ka san kai a ranka, ka san har kashe kai na iya yi, saboda duk alamomi sun nuna maka haka, kamar yadda muka sha faɗa da masoyi da makiyi ba a sakaci da su a rayuwa. Idan mutum ya nuna ma ƙauna, to ka samu mutum mai tsada a rayuwarka, ka ta'aikata kai tattalinsa. Haka nan kaga element alaman kiyayya a mutum, to ka bi a hankali, saboda maki ba abinda ba zai iya maka a rayuwa ba. To wannan tsoro ta ɗabi'a ba a zargin mutum a kai, domin ta ce irin tsoron da Annabi Musa alaihi salam ya yi ma Fir'auna. Kun tuna sanda Fir'auna ya neme shi zai kashe shi, ko ya fito ya biyo shi. Allah ta'ala da kansa ya faɗa cikin suratul Qasas aya ta 11, yake cewa fa asbaha fil madinati khaifan yataraqqab. Annabi Musa haka ya fita daga garin Misra a tsorace, yataraqqab, yana bibiyar labari. In yaga wanda ya fito ta wuraren su Fir'auna, yana jin ya ake ciki, don me aka shirya? Kaga wannan tsoro ce, tsoro ne ta ɗabi'a, Annabi Musa ya haɗu da ita. Don haka wannan irin tsoron ba a zargin mutum a kai, sai dai idan ya kasance kuma tsoron ya kai barin abinda Allah subhanahu wa ta'ala ya ce a yi na wajibi. Duk yanda kake tsoron abu, indai Allah ya ce kar a ji tsoron shi a yi mishi kaza, to haramun ne ka ji wannan tsoron, ko da ta ɗabi'a ce, dakewa ake yi. Kamar yadda Annabi Musa alaihi salam ɗin dai har wa yau za ku ga lokacin da saharatu Fir'aun, masu yi ma Fir'auna sayiri suka jefa igiyoyi, sai ga su sun zama kumurcin macizai, ko Annabi Musa mai yayi? Ya tsorata, walla mudbira, juyawa ya yi, ya ba da baya a tsorace, a kiɗime zai gudu saboda kar macizai su sare shi. Amma shi da ya juya zai tafi, sai ga ci Allah ce da ce khudha wa la takhaf, kama su macizan ƙarya ne, wa la takhaf, kun ji maganar alkhawf din, kar ka ji tsoro. Sai Annabi Musa ya turmushe tsoron ɗan Adam, ta kafi bai ta tsoron Allah. Allah bai zarge shi ya ce me yasa ka juya za ka gudu ba, Allah bai tuntuɓe shi akan wannan ba, saboda ya san a ɗabi'ance haka ɗan Adam yake. Ba a zargin mutum a abin da yake ɗabi'ar sa ce, Allah ya yi shi da ita. To amma da Allah ya ce tsaya, sanu'iduha siratuha al-ula, za mu maida su asalin huwaye, sandan kama jefa ta da san maciji sai tsorata zai gudu. Ya ce kamata kar ka ji tsoro, za mu maida ta yadda take a farkon lokaci. Annabi Musa alaihi salam da ya ji Allah ya ce ya dake, sai gashi ba mata maciji ba, Fir'aunan kanshi yana maida masa da martani. Wa inni la azunnuka ya Fir'aunu masbura, ya kai Fir'auna ina ganin ka halakakke. To kun ga da ɗazu tsoro yake, a tsorace yake ta ɗabi'a. Amma da Allah ya ce kar ya tsorata, sai ya dake. To anan fa'ida biyu. Na farko, kamar yadda muka faɗa, tsoro ta ɗabi'a musulunci baya zargin mutum a kansa, an ji wannan ko? Amma tsoro ta ɗabi'a idan ta ci karo da tsoron Allah, ana dakewa a danna ta ɗabi'an a ji tsoron Allah, a yi abin da Allah yake so. Wannan nau'in tsoro kenan na ɗaya. Ƙarƙashin wannan shi ma akwai irin tsoron da yake kuma al-mahmud, tsoro da yake abin yabo. Ana so mutum idan ya yi irin wannan tsoro akan yaba masa, shi ne ya kasance abin da ya tsorata mutum shi ne gudun wani abu wanda zai sha makanci tsakanin shi da saɓon Allah ko barin wajibai. Kun fahimci magana? Mutum da take da kamun kai da mutunci, sanda haka ne wani ya neme fazikanci da ita, takan tsorata ta fita hayyacinta har sai ta ga ta tsira da mutuncinta. Haka ne ko ba haka ba? To irin wannan tsoron tsoro ne abun so, don shi ne irin tsoron da Annabi Yusuf alaihi salam ya shiga lokacin da ya haɗu da fitinar matan sarkin Masar, ko har rigarsa ta yage ta, ba a tsorace fita a kiɗime yana neman imaninsa. To don haka wannan tsoro ne abin yabo. Akwai wanda kuma irin tsoron da ba a so kuma mutum ya shige shi, shi ne ghairul mahmud, irin tsoron da ba abin yabo ba ne a musulunci. Kamar mutum ya shiga cikin tsoron Allah da har yana tunanin anya ko Allah zai yafe mishi. Kun fahimci magana? Ba a so a samu musulmi yana yanke ƙauna daga rahamar Allah subhanahu wa ta'ala. Ba a so tsoro ya kai ka cewa kana jin kai ɗin nan kai ba ma yanda zai Allah ya yafe mun ko ya yafe mawani. Wannan kuskure ne. Wani yana tsananin saɓon Allah, ya yi sujada yana sallah, wani ya kalle shi ya ce yana sallah, wani ya zo ko ya sa ƙafa ya shura kanshi ko na makamancin wannan. Shi ne sai shi mai ibadan ya ce ma wancan, wallahi Allah ba zai yafe maka ba, kai kam ɗan wuta ne, shine annabi sallallahu alaihi wasallam yace sai Allah ya ce wane ne wannan wanda ke mun shishigi to shi wanda kace dan wutar ne na ya taimi shi kai kuma na bata ayyukanka to kun ga wannan zamu zo a bayan arraja kyautata zato ga Allah amma min samun rahamar Allah ba a so mutun ya shiga irin tsoron da yana jin kaman ma shi ba zai tsira ba wannan ba daidai bane sai nau'i na biyu na karkashin al-khawf din har wa yau kun san mun ce tsoro kala nawa ne uku mun faɗi na farko tace tsoro ta ɗabi'a karkashin ta ne akwai abin yabo a ko wanda ba na yabo ba na yabo din shine tsoron da zaki ji har ya shamakanci tsakaninki da Allah ya kaji mun ci afwan astaghfirullah shamakanci tsakaninki da saban Allah nake so in ci wanda ba abin yabo ba tsoron da zai sa kiki ji kaman ba za ki samu rahaman Allah ba wannan daga shedan ne ba tsoron Allah bane shi saboda Allah ba a shiga tsakaninsa da bawa indai musulmi ne kuma ya tuba gare shi to sai nan tsoro na biyu akwai khauful ibada tsoron da take bauta ne ita wannan tsoron in kina da shi ma ana baki lada shine mutun ya rinka je yana bauta ma yana bauta ma Allah subhanahu wataala ta hanyar jin tsoronsa ba abinda yake yi ko ya tsorata ko ya guda a rayuwarsa sai dan tsoron Allah kina sallah dan kina tsoron Allah kin san wanda ba su sallah ba za su ji da dadi ba ran alkiyama kin ga wannan tsoro yayi amfani kwarai da gaske irin wannan tsoron wanda kike yi ma Allah saboda kina so ran gobe ya amintar da ke idan aka yi ma wani Allah shirka ce mai girma akwai wanda za su rinka jin cewa ai wani fa an ce duk wanda ya taba shi wallahi bai kwana lafiya saboda kaza ai an ce yafi karfin kowa bai fi karfin Allah ba duk wanda ke da wani abu Allah yana gaba da shi sannan sai nau'in tsoro na uku shine suke ce mu haufu sir tsoro na boye kaman mutum ya rinka jin tsoron wani da ke cikin kabari a ce ai kabarin wane in dai ka je fa an ce fa in fa mutum yayi kaza a wurin kabarin a'a inda gaskiya ne da shi ma ba ku gan shi a kabari ba da a gidan shi za ku gan shi yana cin shinkafa da kaza yana fantamawa a duniya amma tunda har aka iya gicce shi a kabari to ya nuna shi ma an fi karfin shi saboda haka ba a jin tsoron wani Allah kaman kabari ko a ce akwai ni waliyi waɗanda idan fai fushi da mutum shi kenan mutum ya lalace a'a ba haka ba ne wanda ke fushi da mutum ya lalace shi ne Allah wannan irin wannan babu ba a son mutum ya ji tsoron wani wanda yake ba Allah subhanahu wa ta'ala ba irin wannan tsoro din to sai gaba na biyu ma ne yace wad dalilu raja' qawluhu ta'ala hujjan da ke nuna ar-raja' shine kyakkyawan fata na rahamar Allah ana son musulmi kullun yana tsakanin abubuwan nan biyu yana tsoron kada abinda Allah zai kama shi yana kuma kwadayin cewa Allah da wata rana Allah zai yafe mishi haka ake so zuciyar musulmi ya zama shi yasa da malai ya gama kawo tsoro ne sai kawo ar-raja shine kyautata fatan rahamar Allah subhanahu wa ta'ala yace dalili hujja akan wannan shine fadin Allah subhanahu wa ta'ala cikin suratul kahfi aya ta 110 da Allah ta'ala ce faman kana yarju liqa'a rabbih duk wanda ke fatan haduwa da ubangijinsa salin alin ba tare da tashin hankali ba to ga abin da zai yi فليعمل عملا صالحا يتاشي ايكي نا قراي اذا aka ce aiki na qurai shine aikin da akai don Allah zuciyanki Allah kike nufi da aikin sannan kuma aikata aikin ya dace da koyarwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine al-amalu salih aiki na qurai Allah ta'ala ce duk wanda ke fatan ya hadu da rahamar Allah ran al-kiyama to ya tashi aiki na qurai wala yushrik bi ibadati rabbih ahada kuma da dai kada ya hada ubangijinsa da kowa a cikin bauta ina fata mun fahimci wannan na'am manje ba aya na 110 suratul kafi nanawa nace okay kuskure furuci ne da haka wannan tsoro din yan uwa wannan fatan shine mutun ya rinka ji a ransa cewa rahamar Allah ta wadatar da in Allah da ba za a yi ba shi baran alkiyama shi ma yana da amfaninsa mai girma bal ma akwai wuraren da an fi son fatan ke fi tsoron kiyawa shine lokacin da mutum ya zo gargaran rayuwa lokacin da yake ga alamar rayuwa ta kare ko ajali ya sauka ko ke ne kike jinyar mara lafiya, kika ga alamar rayuwarsa ta zo ƙarshe, ba so ki ta ambata mai miyagun ayyukansa, an so ki ta bijiro masa da kyawawan har ya samu natsuwar da zai yi kalmar shahada a ciki. Ina fata muna fahimtar wannan. To wannan kyakkyawan zaton abu ne da ake son mutum ya same shi. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana da bararren bawa sunansa Sauban, ya yi rashin lafiya mai tsanani. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya shiga wurinsa zai gaida shi, yake cewa da shi kaifa tajiduk, ya kake jin jikin naka? Sai yake ce da shi inni la arjullah, wallahi ina tsananan kyautata zaton Allah zai min rahama, walakinni akhafu dhunubi, sai dai babban tsoron babban abun tsoro na shine zunubaina, ban sani ba ko nayi wani abun da zai hana Allah ya min rahama sanadiyan wannan laifi. Sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce da shi hadani, waɗannan abubuwa guda biyu wanda muka karanta yanzu, al-khawf wa raja, tsoro da kyakkyawan fata, in ji Annabi sallallahu alaihi wasallam, la yastami'ani ala qalbi basharin, ba za su taɓa haɗuwa a zuciyar wani mutum ba, fi misli hadha al-mawtin, a irin wannan wuri yanayin da kake ciki na gargara rayuwarka ta zo ƙarshe, ba wanda zai taɓa samun irin wannan imani na yana fatan rahama yana tsoron azaba. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce har sai Allah ya bashi abin da yake fata na rahama ya kubutar da shi daga abin da yake tsoro na azaba. Jama'a mun fahimci wannan. To ga kuma hadisi ta cikin Sahih Muslim, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah ya halicci rahama da jin kai da tausayi, sai ya kasa ta gida ɗari, ya kasa ta gida ɗari, ya rike kashi 99 a wurinsa, ya saukar wa duniya da kashi ɗaya 1% na rahama shi aka saukar a doron ƙasa. In ji Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce daga cikin wannan kashi ɗayan ne aka raba ma duk wani halitta da kuke gani mai tausayi da jinƙai, ya ce hatta dabbobi daga cikin wannan kaso ɗayan aka ba su. Daga cikinsu ne za ki ga dabba ta taka ɗanta, ko kaza ne ta yi kuskuren ɗaka ɗanta, in yi kuka ya kike gani sai ki ga ta tada gashin baya, ta tausaya mai tana neman waye taɓa mun ɗa in kare, kina ɗaukan mata ɗa sai ta hare ki, kuma ba hankali gare ta ba, amma Allah ya mata ilhaman wannan rahaman an kasafta har da ita. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce sauran kashi 99 ɗin sai a filin alkiyama za a saukar da su, Allah zai raba su gaba ɗaya ga al'ummar musulmi. Ya ce hatta shaiɗan a ranan sai ya rinka ɗaga wuyan shi yana tsammanin Allah zai ce kai ma ba don halinka ba zo yau an yafe maka, tare da cewa shi ba za a yafe mai ba, amma wai ku gane girman ra'aman da Allah yake da shi. To shi yasa ba so mutum ya taƙaita da tsoro kaɗai da ba tare da kyakkyawan fata ba, taƙaita da tsoron Allah tsoro kaɗai yana sa mutum ya ba Allah siffa kamar ta zalunci ko mugunta ko fin ƙarfi. Haka nan ba a so ki taƙaita da kyakkyawan fata kaɗai, mutum na tsula tsiyan shi ai magana ce ai an ce duk musulmi zai dawama a wuta, ki gwada shiga murhun gidanki ki minti 5 ki ji, ki kunna candan waina ta ɗau zafi yadda ke sa man gyaɗa, ki cire zaninki ki zauna a kai, ki zauna a kai ki ji wannan yanayin da kika ji, ki ninka su 70,000 shi ne mafi sauƙin wutan lahira. Haka Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa, wannan wutan da muke amfani da shi bai a iya shigo Allah ba a shigo da shi duniya ba, sai da aka wanke shi 70,000, sannan aka iya kawo shi da zaki amfani ki girki a narka karfe ayi kaza ayi kaza. Wa idhal jahim su'irat, in kuka ga yanda wuta ke ruruwa a gidan lahira, narkewa mutum ke yin ansa shi koye baki kirin nan take, ya kike ganin gobara ana yin shi daga nesa, amma ji zafin yadda kike jiyo zafin wuta ma. To kar mutum ya canta ke ce ai an ce musulmi kaza, ya ta abin da ran shi ya ga dama. Akwai wanda zai shekara 50,000 a wutan jahannama in ba ku sani ba, akwai wanda zai shekara 200,000, akwai har masu miliyan shekara 4 a wuta, a wuta. Kuma ku je ku ji kirgan, wa kana yawman inda rabbika ka alfi sanatin mimma ta'udun, haka Qur'ani ya faɗa, kwana ɗaya a wurin Allah shekara 50 ɗin ku na duniya. Saboda haka kenan har yanzu Annabi sallallahu alaihi wasallam bai kwana 7 a kirgan Allah da mutuwa ba. To amma har ai magana ki ce ai musulmi bai dawama wuta, mu dai Allah ya raba mu da kayan wuta, wanda yaga zai iya taran aradu ya rage nashi, kuma na san ke ma kina da hankali ba laki ba. Allah shiryar da mu. To minti 15 na so in yi kuma naga har na yi 20 a wannan littafin za mu tsaya ana. Sai mu tashi akan at-tawakkul insha Allah. Wannan abin da ya sauka za mu tafi shi a hankali kusan duk karatun anan yake wannan al-asl al-awwal. Wannan asali na farkon ba sauri za mu yi ba fahimta da muke so ai. Idan aka fahimci wannan karatun to mun rage aiki mai yawa. Duk sauran in mun je za a fahimce su cikin sauki. Allah ya sa mu dace. Sai darasinmu na biyu hadisi kenan ko?